Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalo da kuma Niyar muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 22 ga watan Agusta. To kamar yadda yake a jihohi da dama a Najeriya, ƴan fensho a jihar Adamawa na ta kokawa.
Mun tattaba wurare daban-daban, mun je wajen babanmu Lamidon Adamawa, mun kai mishi wannan kuka. A ƙarshe dai abinda na ce wannan kuka-kukan da muke yi mai da komai wajen Allah.
Kuma kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirin da rashin tayi. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana Nairobi na kasar Kenya, inda zai tattauna da ministocin harkokin wajen kasashen Afirka ta Gabas. Kana zai yada zango a kasar Sudan ta Kudu domin tattaunawa da mahukuntan kasar domin ganin kasar bata sake aukawa cikin wani yakin basasa ba. Sai dai kuma Kerry zai tattauna da shugaban kasar ta Kenya Uhuru Kenyatta kafin ya gana da ministocin waɗanda za su tattauna yadda za a shawo za a hana sabuwar kasar Sudan ta Kudu afkawa cikin wani sabon rikici. Mutanen kasar Sudan ta Kudu dai sun jima suna cikin halin damuwa, kamar yadda wani babban jami'in harkokin waje ya shaidawa manema labarai. Rashin kwanciyar hankali a kasar ta Sudan ta Kudu ya haifar da miliyoyin jama'a hasarar matsuguninsu. Kana aikin jin ƙai ya zame wani babban aiki wanda hatta kasashen duniya ma sun rasa yadda za su bullo wannan al'amari. Kasar Sudan ta Kudu dai ta jima cikin halin zaman ɗaɗɗa tun daga lokacin da ta samu ƴancinta daga kasar Sudan a cikin shekarar 2011. Tun daga wannan lokaci ne rikici ya ɓarke wanda ya kai ga kasar ga yakin basasa. Hawa kuma Kerry shi da sauran ministocin harkokin wajen kasashen Afirka ta Gabas ɗin sun shirya da tattaunawa akan kasar Somalia, wadda take hasashen ganin ta gudanar da zaɓen 'yan majalisar kasar da ma na shugaban kasa, wanda hakan na iya kawo masa zaman lafiya. Har ila yau a cikin wannan satin ne Kerry zai ziyarci Najeriya, inda zai tattauna da shugaban kasan wanda 'yan ta'addan Boko Haram ta kashe mata sama da mutane 20,000 tun daga shekarar 2009.
Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yanzu yana biye da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton cikin tsirarin al'ummomi inda take da matukar goyon baya, wato Amurka baƙaƙen fata da kuma Hispaniyawa. Trump wanda hamshakin mai kuɗi ne, wanda wannan shine karansa na farko da zai tsaya takarar neman wani muƙami musamman ma na siyasa, ya shaidawa taron magoya bayansa a jihar Virginia ranar Asabar cewa ya lura cewa akwai buƙatar jam'iyyar Republican ta yi wani abu domin inganta rayuwar Amurkawa baƙaƙen fata. Ya ce tarihin jam'iyyar ta Republican, inda ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Abraham Lincoln ya 'yantar da bayi a cikin shekarar 1800, yanzu ma yana fatan ganin tarihi ya maimaita kansa, inda jam'iyyar za ta zama tamkar gida ne ga baƙaƙen fata Amurkawa. Tun da farko sai da Trump ya gana da Hispaniyawa a birnin New York masu baiwa tawagar kamfe ɗinsa shawara, kuma kamar yadda waɗanda suka yi wato halarci taron ya yi masu wato ya ce masu yana son ya samar da yanayin da zai tabbatar da adana sunayen 'yanci rani har miliyan 11 daga ƙasar Mexico da wasu sassan Amurka ta tsakiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya kammala hutunsa a jiya Lahadi, kuma yanzu haka ya dawo nan Washington domin shirin tafiya ƙasar China cikin watan gobe da kuma Laos na ƙasar Japan. Hawa kuma zai yi wa Hillary Clinton kamfe a wajen wannan tafiyar da zai yi domin ganin an zaɓe ta a matsayin wadda za ta gaje shi. Obama ya kwashi kwanaki 16 matarsa da kuma yayansu Malia da Sasha a gabar tekun Atlantika dake cikin jihar Massachusetts, wanda dama nan ne wurin yawon hutawa na masu hannu da shuni na Amurka. Shugaba Obama ya wata ya ainu a wannan wuri domin yayi wasan golf yadda yake bukata. Shi da iyalansa da ma ƴan uwa da abokan arziki sun wala. Gobe Talata ake sa ran shugaban ya zarci jihar Louisiana, inda ambaliyar ruwa ya banna har mutane 13 suka mutu, kan dubban mutane suka rasa muhallinsu. Dan takarar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zarci wannan wuri a ranar Juma'ar da ta gabata domin jajantawa mutanen da wannan bala'in ya rutsa da su. Yayin da shugaba Obama wasu ke jin bai abin da ya dace ba, wannan yasa wasu ke sukar lamirinsa, musamman ma da yake ya dakata da hutun nasa domin ya kai ziyara wannan jihar da suka shiga cikin wannan mawuyacin hali. Gwamnan jihar Louisiana Ben John Bell Edward ya faɗa jiya Lahadi cewa ofishinsa ne ya shawarci shugaba Obama da ya dakatar da zuwansa har sai ambaliyar ya ragu ainihin.
Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce harin ƙunar bakin waken da wani yaro ya kai a wajen wani bikin aure a kudu maso yammacin ƙasar ya halaka mutane 51, kana wasu da dama sun samu munanan raunuka. Erdogan ya yi maganar ce ranar Asabar, ya ce bayanan farko sun nuna cewa ɗan harin ƙunar bakin waken bai wuce tsakanin shekaru 12 zuwa 14 ba. Ya ce ga dukkan alamu kungiyar ISIS ce ta kai wannan harin na birnin Gaziantep da ke wato kusa da bakin iyakar Syria. A cikin jawabin Erdogan na farko ya ce kungiyar ISIS bata bambanta da na kurdawa na PKK da kuma biya Sheikh malamin nan da ke Amurka Fethullah Gulen ba. To an fasha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a jihohi da dama na Najeriya, ɗan fensho na kokawa kan rashin biyansu haƙoƙinsu. Alal misali a jihar Adamawa, ɗan fensho da tsoffin ma'aikata na ikirarin bin gwamnatin jiha wajen naira biliyan 15. Kuɗin da gwamnatin jihar ta ce tana kan duba yadda za ta ɓullo ma biyansa. Ga wakilinmu a shiryar ta Adamawa, Sanusi Adamu, da cikakken rahoton.
Mun tattaba wurare daban-daban, mun je wajen babanmu Lamidin Adamawa, mun kai mishi wannan kuka. A ƙarshe dai abinda na ce wannan kuka-kukan da muke yi, mai da komai wajen Allah, mu yi addu'o'i ta haka kila Allah zai kawo mana sauƙin shi.
Comrade Samson Almuru, shugaban kungiyar masu karɓan fensho na ƙasa reshen jihar Adamawa, ke kokawa kan rashin biyan ma'aikata da suka yi ritaya haƙƙoƙinsu, ciki har da waɗanda suka ajiye aiki a shekara ta 2010 zuwa 2016. Da kiyasa ya nuna tsoffin ma'aikatan na bin gwamnatin jihar Adamawa sama da naira biliyan 15. Akwai kuma na ƙarin kuɗaɗen fansho da gwamnati ke biya wata-wata, wanda rabon gwamnatin jihar Adamawa ta yi ƙarin tun shekara ta 2003. Al'amarin da Comrade Aliosus Sini ya ce ya saba wa tsarin biyan fansho kamar yadda yake a kundin tsarin doka ta ƙasa na shekara ta 1999.
Ita jihar Adamawa ba ta bi abin da pension law ta faɗa ba. A pension law na 1999 constitution an rubuta cewa idan an kare wa ma'aikata, wannan kare ya shafi pensioners. Idan an shekara 5 ba ya kare wa ma'aikata ba, dole ya kare wa pensioners. Wannan ba ta faru ba.
Shugaban ma'aikata na jihar Adamawa barista Musa Kaibo hakuri ya bai wa tsoffin ma'aikata masu retire har sai lokacin da za ta kammala aiki kan sabuwar doka ta biyan kuɗaɗen fansho da na sallamar ma'aikata.
Ita kuma na fansho na jiha suna sa na abubuwa a cikin ta budget din su, amma samun kuɗin shine matsala. Mafitan shine yanzu haka abinda ake kira PENCOM a national level sun rubuto mana, kuma mun tura musu dokan da House of Assembly suka yi draft, sun ga akwai dan kurakurai anan, so suka turo mana. Yanzu haka muna duba wannan dokan.
Wani da ya yi retire shekaru 4 da suka gabata, wanda ya nemi sake sunansa, ya tabbatar mani gwamnatin jihar Adamawan na biyan kuɗaɗen fansho na kowace wata kan kari. Bincike da na gudanar a ma'aikatar kula da fansho ma'aikata ta jihar Adamawa ya nuna hukumar jihar na amfani da wani salo na kasa kuɗaɗen sallamar ajiye aikin gida 3 zuwa 4 domin rage radadi ga waɗanda ke cikin matsin halin rayuwa. Ga abin da ɗaya daga cikin tsoffin ma'aikata da ya share shekara 2 yana jira ke faɗi game da wannan sabon salon.
Abin ba guzu-guzu da ba abin da zaka yi da shi. Ba amfani gabaɗaya ma. Don nan ba guzu-guzu da shi da salarin ɗaya ne. Ba abin da zaka yi kai da shi. To kuma in za a baka in ba za a iya ba, kai ta kurin Allah kira ka ma yaranka za su samu.
Sama da mutane 10,000 ne yanzu aka ke jiran tsammani na lokacin da gwamnati za ta biya su kuɗaɗen su na sallamar ajiye aiki. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
To a gaida Sanusi, to kafin a ci gaba a ɗan girgije. Gaida ‘yan mata, yanzu kuma bari mu ɗan zakuɗa Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama’a barka da hantsi, barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi, filin da ke faɗakar da ku akan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Assalamu alaikum, Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. Sanin kowa ne cewa tattalin arziki baya haɓaka ba tare da ingantacciyar wutar lantarki ba. Najeriya ta daɗe tana fama da ƙarancin wuta. Can baya an yi ƙoƙarin gina wani katafaren kamfanin da zai samar da wutar lantarki a tsaunin Mambila da ke arewa maso gabashin ƙasar. Amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa. To ko me ya kawo cikas har yanzu ba a gina ma'aikatar ba? Wakilarmu Madina Dauda ta yi fira da Alhaji Idris Muhammad, tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki na Najeriya, da Alhaji Khalil Ismail, ƙwararre akan fasahun tattalin arziki, akan dalilan da suka sa aikin kamfanin ya tsaya yau shekara da shekaru. Ga yadda firar tasu ta kaya.
Wannan kamfanin wutar lantarki ta tsaunin Mambila amma fara batunta tun a 1982 ne, kuma tun a wannan lokaci an sa ran za ta ba da wuta har megawatt 350, da kuma an gina ta da ita ce za ta kasance babba a wannan ƙasa tamu. An ba da wannan kwangila a watan 5 na shekara 2007 akan kuɗi dalar Amurka biliyan 3.2, ko kuma naira biliyan 508. Sai kwatsam a lokacin shugaba Goodluck Jonathan aka dakatar da wannan kwangila ba tare da ba da wasu hujjoji na a zo a gani ba. An dakatar da shi a watan Disamba ta shekara 2013. Sai dai kuma shawarwarin dakatar da wannan kwangila ya fito ne daga babbar ma'aikatar wuta ta ƙasa. A wata kasida da Professor Salihu Mustapha ya rubuta, ya ce akwai haɗin gwiwa da ake kyautata zaton samu daga magudanan ruwa masu yawan gaske a wannan ƙasa da za su ba da wuta daga tushen kamfanin wutar ta Mambila, wanda in da an same su bayan an haɗa kamfanin wuta ta Mambila, to za su ba da wuta har megawatt 6,000, wato kenan za su ninka yawan yadda aka so a yi a 1982. Ganin alfanun wannan kamfanin wuta ta Mambila, ana iya cewa za a samu kafa na ba matasa ayyuka da dama a wannan ƙasa, kuma za a samu wadatar wutan lantarki da masu ƙananan ayyuka na hannu da na ƙananan masana'antu za su bunƙasa, kai har ma da manya-manya masana'antun kamar su masaku da ake da su da a shiyoyin arewa ta wannan ƙasa. To a yanzu zan fara ne da tambayan shi Alhaji Idris, ganin cewa shi ne ƙwararre a wannan fanni. Alhaji Idris Muhammad, ina aka kwana a batun kamfanin wuta ta Mambila da yake kai ma ɗan jihar Taraba ne?
To masu saurare, ina muku barka da warhaka. Kuma Hajiya Madina, kamar yadda kuka saurare ta, ai ina jin tarihin halin da aka kwan ta riga ta bada. Ni kuma sai dai in ƙara iyanawa ƙarin gwargwana, amma duk wani magana da siyasa da ainihin inda aka kwana, kin riga kin gama. Abin da dai zan ce shine Allah ya ba shugaban ƙasa ikon ya fuskanci wannan kwangila na Mambila da tabbatar da cewa an gina wannan kamfanin sarrafa wutan lantarki na Mambila ko ba komi. Alalace a samu wannan 3,000 megawatt 3,000 da ake nema. In ko Allah ya sa har ya samu ƙarfin zuciya ya ci gaba ya samu ƙarin 3,000 din megawatt 3,000 din, alalace za a samu ƙarfin wutan lantarki na megawatt 6,000 daga wannan Mambila power plant din. Ƙarin da zan yi wanda yake ke baki sama ba, kuma ni zan bada saboda Allah cikin ikonsa na yi shekara 25 na aiki a wannan kamfanin wutan lantarkin, kuma sai ya kasance a lokacin da gwamnatin tarayya take neman a farfado da wannan project na sarrafa wutan lantarki na hayin Mambila, ina ɗaya daga cikin waɗanda suke ta rubuce-rubuce a kamfanin wutan namu, wato NEPA, a wannan lokacin zuwa gwamnati. Ainihin gaskiyar maganan shine ƙarfin ruwan da ke ko kuma ruwan da ke na Mambila, wanda yake ya taso daga Kamaru, zai iya ba da ƙarfin wutan lantarki megawatt 10,000. Wannan maganan duk wanda yake so ya je ya bincika ya kuma duba World Bank Report, bankin duniya da ta kafa ta yi appointing consultant, ya je ya duba ƙarfin ruwan da yake, wadataccen ruwan da yake wannan hayin Mambila ɗin, megawatt na lantarki nawa zai iya badawa. Akwai report sun rubuta sun ba gwamnati, suna wannan kwadin Quin Ebeye, French company ne, su suka yi wannan report ne, kuma yana nan a je a duba, za a iya samun megawatt 10,000 daga Mambila. Allah cikin ikonsa. Saboda haka in ana magana a riƙa faɗan gaskiya, kuma dan zai taimaka wa gwamnati wajen ɗaukan ainihin matakin da ya kamata, a riƙa bada magana yadda yake.
Khalid Ismail, kai ƙwararre ne, ya kake kallon wannan batu na samar wa Najeriya wutar lantarki daga tsaunin Mambila da aka kwashi shekaru wajen 24 ana batun shi, har yau ba wani abu da ya wakana a wurin, duk da cewa shugaban ƙasa ya je ƙasar China an kuma mai alƙawarin ila za a waiwayi wannan ayyuka. Ya kake kallon wannan al'amari?
To Hajiya Madina, wannan al'amari abu ne wanda yake abu ne mai sauki amma da kamar wuya. Ta wani hanya, matsalar wutar lantarki wanda yake nan yanzu a ƙasa ma gwamnatin tarayya ta yi kitso da kwarkwata wajen tabbatar da shi, balantana kuma wanda aka bada aikin shi aka zo aka dakatar da shi. Siyasa ta shiga ciki, kabilanci ya shiga ciki, sannan kuma da masu rubda ciki akan al'amuran kasa suka shiga ciki. Ni abin da nake son ƴan kasa su sani da kuma uban tafiya shine shugaban kasa. Muna addu'a Allah ya ƙara ƙarfafa mai gwiwa ya hada shi da mataimaka na gurai, don a gaskiya in kika dubi abubuwan da yake tafiya al'amuran kasa sai kika kamar har yanzu yana da gura-gurbi wajen bashi shawarar ayyukan wanda suke taimaka masa wajen aiki. Yanzu idan kika dubi ka inji lokacin da aka tanadar da ita za ta yi shekaru 40, bayan shekara 40 a samar da wata, to amma har yanzu ba a samu kwatankwacin irin ta ba, kuma ba a tabbatar mata da gyara wanda yake mai ingancin da za ta dore ba. Shugaban kasa ya tashi ya je China, gwamnatin China da gaske take ta taimaka mishi, ta taimaka wa kasar Najeriya. Ya tafi tare da ƴan kasuwa wanda aka tafi da su na bangare daban-daban, daga ciki akwai wanda suka tafi daga bangaren abin da ya shafi magudanar da wutar lantarki don yanda za a samar da ita, misali kamar wutar Membila. Tunda shugaban kasa ya tafi ya dawo, babu wani abu da gwamnatin tarayya ta bibiya na tabbatar da alaka da kasar China don samun wannan fasi da za ta taimaka a Najeriya ga an tabbatar da samun wutar lantarki na bangaren Membila. An zo an dakatar da wannan abu, Umar Musa Radio ya sake dauko da wannan abun, ya karkada file ya ce a zo a ci gaba da wannan abun. Bayan Allah ya yi gushewar shi, wanda ya gaje shi siyasa ta shiga ciki, kabilanci ya shiga ciki da kuma babakire. Ni ina ba da shawara Allah ya sa wannan abun ya kai kunnan shugaban kasa, don shi kadai yake da zimmar kishin tafiyar da al'amuran kasar nan. Da yawa mutanen da suke tare da shi tunanin bukatar kansu ne, don na tabbatar minista da yake kai yanzu Fashola akwai ishu da aka dauko na maganar a tabbatar da ishu na power station na solar as a northeast, sai ya ce babu, northeast ba su da ruwa a dauka a kai Lagos a yi shi a cikin ruwansu. Kin ga akwai kitso da kwarkwata. So wannan abu ne
ba barin tambaye Alhaji Idris, shin samar da wutan lantarkin nan washin lalle dole ne sai ta gas za a samu wutan lantarkin nan, ganin cewa yanzu haka ma Najeriya tana fuskantar kalubale na fasa bututun mai kullun, gas din ma har yanzu bamu fara sarrafa ta ba, kenan ba za mu iya magance harkan wuta ba kenan gaba daya a Najeriya?
Maganin wutan lantarki yanzu ai shine muke magana, maganin kuma shine kar ma a ce za a dangana ga gas. A duba gawayi, a duba karfin rana, a duba karfin iska, a duba dattin shara wanda yake Allah ya sa da akwai su. Abunda ya sa muka ce ai an riga an ba gas shekara wajen 40 yanzu, an ba gas, an komi sai a ce gas, komi sai a ce gas, komi sai a ce a gas a Najeriya. Kamar yadda nake bayani yanzu, idan aka je aka duba kuɗin da aka kashe, shirye-shirye da aka yi akan sarrafar da wannan hanyar karfin wutan na gas, in mutum na da imani, in yaji tana iya, mutum yana iya azuwa ajiyan zuci, wanda kuma wannan kaman sai a ce a barwa tarihi. Amma lokacin abu yayi, yanzu da shugaban kasa Allah ya bashi ikon yi, ya kuma saurari wannan hirar da muke da kuma shawarar da muke cewa lokacin duba karfin wuta na gas yanzu ya zama a ajiye shi ya zama na biyu, amma ta hanyar gawayi, bakin gawayi da karfin ruwa hydro kamar na Mambila da ire-iren su, da akwai su da yawan gaske, akwai jihohi da suke da koguna da ke da ruwa daban-daban wanda za a iya sarrafa karfin wutan lantarki koda na megawatt 5 ne. Megawatt 5 din nan kuma zai iya haskaka ya ba kamfanoni karfin wutan lantarki da zai canja al'amuran, bunƙasa al'amuran cinikayya a wannan ƙasa.
To jama'a, saboda ƙarancin lokaci za mu dasa aya a nan, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Idris Muhammad da Alhaji Khalid Ismail da wakilarmu Madina Dauda da Chubahiro Diodone da ya shirya mana sauti, ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kudin ka toje ka kashe su ta hanya mai
wannan haka yake margayi shata kuma a gaida Salihu yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana
mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ga mutanen da nayi auren jinki Sokoto saboda mu a halin yanzu Sokoto ba mu bisa ga layi irin wannan na kashewar tarbiyyar al'umma kuma Sokoto gari ne na daula Usmaniya gari ne wanda dukkan mu musulmi ne wanda ka biyayya ga addinin musulunci addinin musulunci ya hani da luwadi addinin kafir addinin kristanci ya hani da luwadi muna Allah wadarai da waɗanda suka yi auren jinsi a Sokoto tir Allah ya isa Allah ya isa mu Sokoto stade da riko Allah ya isa Allah ka kare mu daga waɗanda musihuka da bala'uka Allah kare ya lamma kare jama'a musulmi ka kare kristoci da umman Najeriya daga hada cikin wanga bala'i Allah ya isa mu daga waɗanda
assalamu alaikum sashen Hausa na murya America mai magana Sheikh Burbabar Radio Matankari a jihar Najeriya Murana rika ina so in bayyana ra'ayina dangane da mandakalar da ke faruwa a majalisar dokoki da ta tarayya a Najeriya. Ku dai ya majalisa ku sani mun dai mun zabe ku ne dan ku yi mana adalci. Saboda haka ina kira gare ku dan Allah dan Annabi ku san abin da kai ku wannan majalisa ku rinka yin adalci akan talakawa nan da suka zabe ku. Dan ku sani wanda ya zamba ya adalci ba su ga abin da an kaza din shi. To ya da shamfiya mafa sai an linke shi akan abin nan an ka bashi riko. Akan wannan zan taka ta ra'ayina na kuma saurare ku koyi shi tukur baban radio matankari a jihar Kebbi Najeriya DOA ku ta lahiya wassalam. Nagode.
Da Allah ya sashi wasu na muna asu ina son ku san min sako na ga manya-manya ƴan kasuwa ta bangaren abinci na Najeriya. Don Allah su ji tsoron Allah game da al'amuran farashin kayan abu masarufi. Yanzu a buhun dawa naira 17,000 kwanon dawa 230 don Allah su ji tsoron Allah. Sannan da manya-manyan masu hannu da shuni namu na Najeriya. Suna ka sayan ajangasar da talaka na kai sun sai shi akan naira 4,500 yanzu a ci a rawa ana sayan matalaka shi naira 17,000 don Allah su ji tsoron Allah shi ne sa Allah ka jarata su da gobara ana yawan gobara kafin ne wallahi su ka ja mu kansu masifa
to Allah shi kyauta yanzu kuma ga ladan aiwa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana Nairobi na kasar Kenya inda zai tattauna da ministocin harkokin wajen kasashen Afirka ta Gabas. Kana zai yada zango a kasar Sudan ta Kudu domin tattaunawa da mahukuntan kasar domin ganin kasar bata sake aukawa cikin wani yakin basasa ba. Sai dai kuma Kerry zai tattauna da shugaban kasar ta Kenya Uhuru Kenyatta kafin ya gana da ministocin waɗanda za su tattauna yadda za a shawo kan hana sabuwar kasar Sudan ta Kudu afkawa cikin wani sabon rikici. Mutanen kasar ta Sudan ta Kudu dai sun jima suna cikin halin damuwa kamar yadda wani babban jami'in harkokin waje ya shaidawa manema labarai. Dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutan jam'iyyar Republican Donald Trump yanzu haka yana biye da abokin karawansa na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a cikin kabilun inda yake da take da goyen baya wato bakake Amurkawa da kuma ƴan kabilan Hispaniyawa. Trump wanda yake amshakin mai kuɗi ne wanda wannan shine karansa na farko da zai tsaya takarar nema wani mukami musamman na siyasa ya shaida wa taron magoya bayan sa a jihar Virginia a ranar Asabar cewa ya lura akwai bukatar jam'iyyar Republican da wani abu domin inganta rayuwar bakaken Amurka waɗanda kuma za ta yi hakan. Shugaban Amurka Barack Obama ya kammala hutunsa jiya Lahadi kuma yanzu haka ya dawo nan Washington DC domin shirin tafiya ƙasar China cikin watan gobe da kuma Laos na ƙasar Japan. Hawa kuma zai wa Hillary Clinton kamfe a wajen wannan tafiyar da zai yi domin ganin an zaɓe ta matsayin wadda za ta gaje shi. Obama dai ya kwashi kwanaki 16 shi da matarsa da 'ya'yansu Miley da Sasha a gabar tekun Atlantika. To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ladin Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya ba da umarni Salaman Dan Mutangana da injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Charles Hall ni naku Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai fa anjima.